Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adun Hausawa, shirin da kowane mako daga nan Jigawa FM 93.5 dake gare anda za muke kawo muku shi tare da Professor Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero dake Kano. A cikin wannan shiri dai muna tattauna abubuwan da suka shafi al'adun Hausawa ne, kuma mun ji tarihi da asalin Hausawa a baya. Sannan a shirinmu da ya gabata kun ji inda professor ya fara batun menene alaka dake akwai tsakanin maguzawa da Hausawa lokaci ya mana hadansa. To a yau Allah madaukakin sarki ya kawo professor wannan daki, kuma za mu ci gaba da shi. Algati malam, barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yamma.
To kamar yadda dai ka ji yanzu muka gama sanarwa masu sauraro cewa a wannan shirin za mu ji menene alaƙar da ke akwai tsakanin maguzawa da Hausawa. Kusan ni da na ɗauka ma abu ɗaya ne, to kuma sai yanzu na ji kamar kana raba su, don haka bari dai mu ji al'amarin yake.
Bisa ainihin gaskiya, idan ka ce ba maguje kana nufin Bahaushe. Bahaushe da ba maguje duk guda ɗaya ne, ba wani abin da ya bambanta su illa yanayin bauta. Saboda ba magujen da ake cewa ba maguje ne, bisa ainihin gaskiya ya yarda da Allah, ya yarda akwai mahalicci guda ɗaya. To inda ya bambanta da shauran mutanen shine salon bautarsa, abinda yake yadda yake tsara bautar tasa. Misali, bamaguje yana da wani abun bauta da yake cewa giji, yake kiransa giji. Da aka zo aka ce da shi ga Allah, sai ce ya Allah yake, sai aka ce Allah shi ya halicci kowa, ya halicci komai, sai shi au ashe ubangiji na kenan. To kaga ta inda aka samu ubangiji, wato ubangiji yana nufin wanda ya fi ɗaukaka komai da komai, babban wanda ya halitta gaba ɗaya. To a wannan tsarin sai kaga ai a ko a yanzu a lafazance ana amfani da cewa ai wani ubangijin ka ne. Idan aka faɗa aka ce wani ubangijin ka ne, ba ana nufin wani Allahn ka ne ba, a'a ana nufin wani mai ɗakin ka ne, babban ka ne, mai gidan ka ne. A Hausance abinda kalmar take nufi kenan. To wayansu manazartan sun kawo cewa dalilin da yasa ake kiransu maguzawa, ai ba su suke kiran kansu maguzawa ba.
Su ma
ladabi ne suka samu, ba su suke kiran kansu.
Kamar banza bako yadda su ma ba su suke kiran kansu
haka ba.
Kamar yadda sallabawa.
Aka sa musu wannan ba. Su bisa hasashen wayansu manazartan ta suka ce da aka kawo addinin musulunci ne, shi ne suka gujewa addini, masu gujewa daga addini musulunci. To kaga daga nan maguzanci, maguzawar ya fito. Saka in kace maguzanci kana nufin wanda ya gujewa addinin musulunci. Ba wata kabila bace, a'a mutanen da suka ce Hausawan da suka ce su ba za su karbi musulunci ba, sun gujewa musulunci. To shine masu gujewa. To dan daga nan aka samu arni, ar naqi sallah. To daga ar naqi sallah aka ce ai wancan ka ganshi din nan ar naqi sallah ne. To daga nan ta koma ta zama ar ne.
Wato da aka kawo sallah sai ci ar.
Eh naqi sallah, ni ba zan yi ba, ar naqi, ar ba zan yi wannan ba.
To
to kaga daga nan aka samu arna wanda baya sallah kenan.
To alga
ta saboda kaga shi arna ba wai bai rabe bane ko in ya murko wani abu
nan dai ba musulmi ba. Haka ne, wanda yake sallah.
Wanda yake sallah.
Kuma kenan ma asali ya iya zama cikin Hausawan ne.
Kware daga ai Hausawan ne ma arnan. Su da dan Hausawan ne arnan.
A Hausawan ake da arnan.
Eh su ne a Hausawan ne ma ake da arnan. Su ne suka cika ce arna ki sallah. Shine suka zama arna.
Na'am.
Saboda kan kace arne ba kana nufin waye, kana nufin wanda yake ba wata kabila bane. A cikin Hausawan ma akwai arnan.
To lalle mutane suna da buƙatar a rinka tunasar da su wannan abubuwan, domin nan mu mun dauka dai wanda ba musamman kafirin wanda ba Bahaushe ba.
Eh kware, a'a ai ar naqi sallah ne. Ar ba zan yi ba.
To da kanan ba Bahaushe shine arne.
Eh kware da gaske, original din.
To abinda na so da ma na tambaya da yake kai batun ubangiji, shi ma wannan wata kalma ce da hatta malamai zaka ji suna cewa babu wani kalma giji ko wani abu makamancin haka, amma sai yanzu gashi ta fado cewa
giji nau'i ne na bautar su, ɗaya daga cikin abubuwan su ne. Amma kaka manta wanda ake cewa da su maguzawan, masu nau'in bautar sun ma sun bambanta daban-daban. Misali, wajen Katsina, wajen Kwatarkwashi, wajen Kano, duk wannan tarin inda ake cewa maguzawan suna da bautar su daban-daban. Saboda haka ba mamaki bane wani nau'in maguzawan ba san ma da giji din ba.
To shi giji din wanda suke bauta masa, shi ya yake shi giji din?
Su kadai suka sani. Saboda ai tsohon tarihi ne, lokacin da magana tasu ta zo musu, tsohon tarihi ne. Wayansu bishiya ce ma, wani rijiya ce, wani wuri suke bautawa haka.
Abu dai da suke ba za su iya fasara.
Eh, bai da ba su yi mishi mutum mutumi ba, kamar a ce gunki haka ko wani abu. Wannan tun farkon lokacin zuwan Barbuce ne aka yi wannan mutum mutumin a Kano, a kan dutsen Dala. Aka yi daki mai kusurwa guda hudu. To kaga ma inda ma in zaka ce Larabci ya shigo cikin rayuwar Bahaushe tun kafin Musulunci, to ta wannan hanyar bautar gumakan ce. Shi wancan Abu Yazid inda muka yi magana wancan satin, ba wani abu da ya kawo na Musulunci da zaka ce ai ya zo ya kawo wani hadisi ko ya kawo wata aya ta Qur'ani da a sani.
To sai nan gaba kadan kenan zamu zo mu ji ta yadda Larabci da sauransu suka shigo cikin Hausa.
Eh, kwarai da gaske, kwarai da gaske. Amma su maguzawan suna yin bauta ne bisa abin da suke ya daukake musu lokaci a lokaci, ya dauke musu rai a lokacin. Shi yasa kamar tsamiya haka ko wani inda suke tsammanin akwai iskokai ko akwai aljanu ko dai akwai wani abu, to wannan shi suke suka fi surantawa. To amma gaskiyar maganar abubuwan da suke yi na rayuwarsu na yau da kullum, in ka cire bautar giji ko kuma makamancin gijin da suke yi, idan ka cire shan giya ko, to ragowar abubuwan da suke yi na rayuwarsu dama abu ne na mu'amala, na kyautata rayuwa, na zaman lafiya, na inganta juna da shauransu. Shi yasa kamar da riga muka wancan satin da Musulunci ya zo sai ya samu shimfiɗa mai kyau, saboda duk wayannan halaye da zaka ji an ce halin Bahaushe ne, gaskiya ba Musulunci ne kasu ba, amma Bahaushe yana da su. Misali kunya, ladabi, biyayya, kara, you know, san zumunci.
Na gani a wata takarda taka da takarda,
kware da gaske,
haka ne.
To wayannan halayen na Bahaushe wanda zaka kira su aqidar Bahaushe, wanda kuma zaka iya kiran su al'adun Bahaushe, dama can Musulunci ya zo ya tarar da su a wurin mutanen da yanzu muke kiran su maguzawa.
To su waɗancan arna da suka gujewa musulmi suka tayar da kansu suka zama maguzawa, sun hada kansu ne suka tada wata al'umma, domin zaka ga kaman in aka mulmula wata ashariya danya sai a ce ashariya sai ka ce ba maguje, ko aka yanko wata magana ta sai a danganta ta da maguzawa.
Ai abinda isa saboda ana wannan maganar kaji an ce magana kamar ba maguje ko, saboda su ne suke da amfani da lafazi tsantsa na Hausa, tsantsa tatacce na Hausa, kamar tataccen zuma haka ya lafazin su yake na Hausa. Su Hausa su tatacce ce, bata hadu da wani abu da bauta ce ya kawo shi na Musulunci ba.
To saboda shi Musulunci
ya Musulunci ya yi da wasu abubuwa,
ya shigo da Larabci
kware da gaske
da abin
nan, saboda kalmominka da yawa da kake amfani da su ka aro su ne daga Larabcin,
gaskiya ne wannan,
saboda haka suka shigo. Amma su da yake basu karbi wannan ba, basu ma san wannan kalmomin ba, saboda haka idan kana son Hausa, wato Hausa Bahaushiya, to ka nemi ba maguje ba wadan komai ba, dan saboda shi dama a rayuwarsa babu wani Turanci, babu Larabci, babu wani abu da ya shigo, dama tatacciyar Hausa yake tsantsa kamar tatacen zuma. Shi yasa ake cewa ya iya Hausa kamar ba maguje, in ya dauko a sharadin ba maguje ya dauko maka wata a sharadin sai ka yi mamaki, saboda in ya hado da wayansu kalmomi ya dago sai ka zamanin da kai na san kalmomin, kuma kalmomin sa ne. Saboda haka a cikin rayuwarsu na yau da kullun da suka je suka sa kansu a ƙauyuka, suka buya, suka dai tattara kansu a wuri ɗaya, suka kebe daga jama'a shauran Hausawa musulmi, suna raya wannan harshen nasu da yaren nasu. Saboda haka in dai kana son ka san adabin Bahaushe yadda yake, to wajen ba maguje zaka.
Now,
dan shine kamar banki inda ake adana adabin Bahaushe na gaskiya. Amma adabin Bahaushe na yanzu abu ne wanda yake ya cakudu da abubuwa da yawa.
Haka ne.
Sakamakon Musulunci kuma sakamakon yawon da yake ta yi yake haduwa da mutane. Shi kuma maguje bai wannan yawon ba.
Haka ne.
Amma Bahaushe zai yawon neman ilimi ma. To wannan yawon neman ilimin zai kawo masa haka. Musulunci ya ce ya je ya kasuwanci, ya fita ya yawo ya kasuwanci. Wannan kasuwancin da zai zai hadu da shauran mutane sake aran wayan sabuwa. Shi kuma magujin da ma manomi ne a wuri ɗaya yake.
Now. To algata mallam, ko da yake nan gaba kadan zaka ce zamu yi bayani ko za a yi bayani kan yadda aka yi addinin Musulunci ya cakudu da Hausa da yadda aka yi kalmomin Larabci. To kuma dama a baya mun dan tabo magana kadan, sai kuma wannan ta dace da waɗansu korafe-korafe da muke yawan samu.
Na'am.
Wato a kwanan nan aka yi canjin kuɗi a ƙasar nan wanda aka cire ajami, rubutun ajami. Waɗansu suna tunanin kamar an yi haka ne saboda ana wa ajamin kallon Musulunci ne shi. To shi Bahaushe harfan Turanci ne nasa na asali kafin ajami su zo runguma, ko kuma a da ajamin ya fara, kuma sannan shi ajamin Musulunci ne, ko kuma kawai dai Bahaushe ya dauke shi a wata hanya ta sadarwa?
Abinda mutane da yawa watakila ba su fahimta ba shine, idan ka ce ajami kana nufin wanda ba Balarabe ba.
Shine ajami?
Shine ajami wanda ba Balarabe ba. Saboda haka idan ka dauki harfan Larabci sai ka rubuta wani yare da wannan harufan ba Balarabe ba, to shine ajami. saboda idan ka dauki harfin larabci ka rubuta Chinese da shi ko ka rubuta yarbanci da shi ko ka rubuta turanci da shi to shine ajami bari an baka misali idan ka sai coca pepsi cola ta gongoni ai za ka ga laraba su rubuta pepsi dan ke su ba su da p sai dai b din nan za ka rubuta pepsi to wannan pepsi cola din da ka rubuta ajami ne amma ajamin turanci so idan ka dauki harfin larabci kai ka sarrafa
ka ce ajami wanda ba balarabe ba
wanda ba balarabe ba
to ai shi wannan balarabe ne ya rubutun
ai shine harafin idan ka dauki harafin
to
ka rubuta wani yare
ba balarabe ba
eh ba kuma ba yaren larabci ba ai Pepsi din da suka rubuta ai so suke ce Pepsi ajamin turanci ne
ba larabci bane
to kaga wannan ya zama ajami saboda idan ka dauki ajam in ka dauki harfin larabci ka rubuta yarbanci da shi ya zama ajami
kamar yadda kuma aka rubuta akan a ce naira 5
naira 10 naira 20
to wannan amma kuma dai bakaken da larabci ne
exactly to wannan shine ajami ana da yawan tunanin cewa ajami Hausa ce a'a ba Hausa bace Hausawa dai suna amfani da ajami hanya ce na sarrafa yaron su kuma ajamin nan wata hanya ce da mutanen su da yawa suka sani suka iya to shi yasa ake dole a danganta abin da addini saboda shi kansa iya rubutun larabci ta hanyar addini ai ya shigo kuma an fara wannan rubutun ajamin nan a nan Kano a lokacin zamanin sarki Rumfa wajen shekara ta 1563 lokacin sa ne aka dinga samun malamai suka dinga tahowa daga Misra daga Algeria daga Morocco malaman Tijaniya ta gamaime suka dinga gangarowa suka zo suka karfafa musulunci a kasar Hausa a shekara ta 1463 a lokacin ana cinin ba ma fara cinikin bayi a duniya ba Kano da kuma shauran daulolin kasar Hausa a lokacin suna da abin da zaka kirawo jami'a suna da abin da zaka kirawo professorship ingantattu wanda suke yin abubuwa a tun a wannan lokacin amma sai ya zamanto cewa ba a iya larabcin ba tunda yake mutane ba su iya larabci ba sai aka ce to bara a fito da wata hanya yadda za a koya musu a ba cha ta yadda za su fahimta to wani hanya ce sai aka dauki abinda mutane suka fi yawan ganin sa a yau da kullum sai aka dauki harafi na larabci sai a danganta wannan abinda aka fi gani yau da kullum sai a makala shi kamar misali shin mai ruwa za ka ganta shin ce da yan ƴaƴa dugo kwaya uku akan ta kaga ai ruwan nan kamar ruwa ne yake faduwa to kaga da kuma shin mai ƴaƴa ko shin mai ruwa ko kuma ta guje ba guje saboda ai janta ake kamar ta gudu kenan ko ba haka ba ko an likafa gan likafa saboda abinda ake hawan doki da shi da ko kuma an baki wofi gan baki wofi saboda bakin haka yake a bude hoyo babu komai in ka suranta za ka kamar bakin abu dai yake to duk wannan hanya ce ta dabara ta koyar da ilimi shekara ta 1463 fa tun kafin ayi wata masifafiyar kasa wai ta Najeriya ake tafa da wannan tsarin ilimin wai fa wanda suke da wannan tarin ilimin da wannan tarihin lokacin da muke da wannan anun kasashen kudu duk da burai suke yawo kasanta matsalala suke yawo ba su da ba wani abin sakawa amma mun muna da wannan tsarin professorship suna zuwa suna koyar da ilimi a makarantun mu jami'a guda kamar ta Madabo to fa tun daga lokacin aka fara a hankali har ka fito da tsarin karatu da rubutu na ajami saboda sunayen da za a rubuta daga inda ma aka fara samun ajami shine daga zarar ka ce sarki Muhammadu Rumfa to Rumfa din nan da zaka rubuta ta ba fa larabci bane to kaga ajami ya fara shigowa kenan
to in an dawo Muhammadin wannan ajami
Muhammad yana samun shi to amma an kace Rumfa din nan to fa ka fara shigo da ajami
wani abu daban
sai kace kuma Malam Musa Daneji
kaga da malam da Daneji
yawa to kana cin tana cikin larabci to amma Danejin nan ta riga ta shigo cikin ajami
ita kanta malam din a yadda take malam
ai
muallim suka sani su
larabci yawa to amma sun kira ta muallim din ko ma dai da suka sarrafa ta dai sai ya rubuta ta a muallim din to amma Danejin nan ba balarabiya bace ba Hausa yace ko kwance ba Fulatana dan tana nufin Farasaniya to kaga wannan ta riga ta gangaro ta shigo cikin ajami to kaga a haka a hankali har da sunayen rubuta sunayen mutane zuwa sunayen unguwanni har haka aka samu ilimin a fara sarrafa abin ya zamanto cikakken rubutu dama tun daga farko sai da aka fito da wannan kwatantaniyar tsakanin yadda kalma take ko kuma harafi yake da kuma yadda ake suranta shi yadda yaro dan karami zai fahimta sai ga yaro ma yana dariya yana cewa an baki wofi ta guje ba guje da sauransu har waka suke yi kamar yadda ake yin wakar yan boko ko a wuta in wuta za a shiga yan boko ne a gaba to su ma haka yaran mu na karatun islami na karatun karatun Qur'ani suke da nasu ɗan waƙe-waƙen da kuma nasu ɗan wasannin da suke yi na nuna martabanka abubuwan da suka fara koya a cikin wannan harafin na ajamin ko kuma ce na larabcin wanda kuma mai da shi cewa an gallikafa an likafa ta guje ba guje duk ajamanci ne saboda so kake ka hausantar da larabci to haka fa aka fara haka hankali har abin yayi karfi da turawa suka zo sai suka lura cewa a duk Najeriya babu mutanen da suka fi Hausa tsantsar ilimi da daddan ilimi a lokacin da dan Hodiyo yayi jihadi lokacin fa aka daina sayar da bayi a Najeriya a duniya a wannan shekarar fa aka fito da dokar a daina sayar da bayi lokacin fa da yayi jihadi saboda haka mutanen da suke cikin kangin bayi suke cikin bauta suke cikin abun nan mutanen da suke cikin bauta suke cikin wani masifa ta wahala yaya za a yi a ce wai suna da wani ma ilimin da ya kai mutanen da suke shinge wajen shekara 300-400 suna mu'amala da ilimi tsabagen ilimi da mutane da kasashen waje
dole abin ya kona musu rai
dole tilas a ce a ji haushin wannan a raba mu da su sai da missionaries suka zo a wajen shekara ta 1800 da wajen 80 da wani abu mission suka zo suka fara zuwa guraren nan suna ba su ilimi lokacin mu na musulunci ai ya gama girma ma ya gama tsufa a nan gurin ba ma yana yayi ba saboda musulunci ya zo arewacin Najeriya tun wajen shekara ta 1250 wajen Borno bai yadu ya zama jiha an kaddamar da shari'a an kana san wannan ma kalmar amfani da ita an kaddamar da shari'a a Kano a shekara ta 1380 lokacin sarki Yaji a lokacin sarki Yaji ya karbi musulunci kuma ya karbi musulunci yace gaba ɗayan kasar Kano ta zama kasar musulmai akwai maguzawa ɗan uwanmu waɗanda suka ki karban musuluncin inda aka dinga tafka rigima tsakanin shi da su akan su ba za su karbi musuluncin ba to amma tun a lokacin sarakunan arewa suke da musulunci a cikin zuciyarsu kuma suka ce kowa sai ya zama musulmi ba yaƙi ba faɗa ba komai da komai da aka kawo musu musuluncin rigimar da aka samu tsakanin su da mutanen su ne wanda suka ce su ba za su karbi musuluncin ba kuma idan ba suka yadda suka zauna tare da su a matsayin ba za su karbi musuluncin ba to za a samu matsala na tsaro za su zo su dinga yi musu zagon ƙasa da shauransu to shi yasa aka hau yaƙe-yaƙen kamar dai da aka fito da tsarin jihadi kana zaune lami lafiya amma an takura maka an yi komai da komai dole ka kare kanka to saboda haka musulunci ya riga ya jima kuma tsarin rubutun nan ya riga ya jima an jima ana yi saboda an ka koya mutum musulunci ko fa dole ku koya masa yadda zai karatu dole ku koya masa yadda zai rubutu kamar da su ƴan mission din suka yi musu to sai gashi yanzu an zo an ce wai ai a cire shi abinda shi shugaban bankin Najeriya din ya faɗa cewa wai ai idan aka saka wannan ajamin a jikin naira ƴan kudu ba za su fahimci abinda ake rubutawa ba wannan kuma shirme ne ya nuna cewa shi jahili ne tsantsar jahili kuma ya gaji jahilci dama can na mutanensu da aka rubuta da boko aka ce naira 10 ko naira 20 mu ma sai mu ce mutanen ba su iya karantawa ba
gaskiya ne
to ya kenan za a yi kaga mataki kenan na farko saboda suna har yanzu suna jin haushin cewa Najeriya ta shiga OIC wannan kungiyar musulmai ta kasa ta duniya kasashe kungiyar kasashen musulmai na duniya tun lokacin baban gida Najeriya ta shiga wanda Rulwan Lukuman ne ma yayi jagorancin a shiga din to suna jin haushin wannan saboda ka duk wata hanya da za a tsatsa wa musulmi sai an fito da ita yanzu matakin da za su dauka wata kila kuma muna shirye muna jiran su shine su ce akwai ayar Qur'ani da take jikin rigar sojojin Najeriya wacce aka rubuta nasrun minallah
amma su ai ina jin ba a rubuta ta a matsayin aya ba ma
eh to amma dai su ma dai da larabci aka rubuta ko yadda aka rubuta da harfin larabci aka rubuta ko ba haka ba to idan suka ce za su ce wannan ita ma a cire ta saboda an cire a jami'a daga naira sai mu ce ai wannan ya riga ya tunda yake ka ce Allah a jikin uniform din soja kuma sojan nan ba kowanne ne musulmi ba mutum kuma wanda ba musulmi ba ya dauki sunan Allah ya shiga ban daki da shi ko ya je yana wani fasikanci da shi ko ya je yana shan giya da shi to saboda haka mun aka ce a cire mu an sawwaka mana ma saboda an riga an rage mana wani irin baci na irin wato sabo da ake to amma idan aka cire mu kuma sai mu ce a cire wannan shiruwar da take jikin tambarin Najeriya
ita me take nuna
ita wannan shiruwar tana nufin Annabi Isa yayi sama a cikin tsarin kristoci abinda take nufi kenan
ita wannan shiruwar
da eagle din da kake gani tana da wata nasaba a cikin addinin kirista tana nufin Annabi Isa ne bayan an tsire shi ya tashi yayi sama
ko shine haihuwansu kasashen na duniya ba iya Najeriya ba akwai shiruwa din a tambari
eh kware da gaske shi yasa a Rasha a yanzu haka a Rasha musulman Rasha sun ce su a cire wannan tambarin kasar Rasha din a cire shi musulmai sun tashi sun yi dafi sun ce su ba su yadda ba su ma sai an cire a Rasha. Kar ma ka ce wai yan arewacin Najeriya ne suke tada masifa, suke to ga Rasha can inda suka fi mu komai da komai, su ma sun ce ba su yadda ba.
To amma kamar ku da kuke kamar
mata. Saboda kaga idan aka cire shirwar din, ni sai in ba da shawara, akwai dabbar da ya kamata a saka ta wacce ta fi dacewa da Najeriya. Wannan dabbar ita ce bera. To ai babu wani dan mutumin wata dabbar da ta nuna yan Najeriya kamar da bera saboda sata. Kusan duk yan Najeriya barayi ne, shugabanninsu duk barayi ne. To kaga idan aka saka bera, wannan ya riga ya nuna Najeriya yadda take ta gaskiya fi sabilillah. Saboda haka in aka cire wannan shirwar sai a sa bera a gurin. Yayi kyau ya dace saboda ya nuna yadda yan Najeriya suke bar shugabanninsu da mabiyan duk barayi ne. Kowa ya samu.
In ya so ma su cire nasarar minallahi din.
Eh, in an cire nasarar minallahi din to sai a sa bera. Shikenan. Su kansu da kansu ma sai a cire su. Saboda su ma a cikin littafin Bible na Jeremiah ya riga an nuna cewa doki alama ce na jaraba. Doki da ka sani alama ce ta jaraba. A duk wanda yake ba Kristo ne ya riga ya sanata a cikin Jeremiah aya take cewa doki alama ce ta jaraba. To haka sai a cire wannan dawakan.
To ko nufin su dawakan musulmi aka sawa tunda su suna amfani da dawakan
wajen. To dan musulmi ya amfani. Ai, inda haka ne ma sai a ce ma cin mutunci ne. Ana amfani da doki wajen jihadi kenan, aje a kashe mutane. Ko ba haka ba. To sai aka cire dawakan. Sai a sa bera, ai sai a sa gadangare ko dai wani abu. Ko ba haka ba. Gadangare shine gurgurgurgur ya riga ya gudu. To kaga idan aka saka bera yana sama gadangaru guda biyu suna abin nan shikenan. Sai a zauna lafiya. To amma wannan jahilci ne kamar yadda na gaya maka na mutanen da suke wato ba sa son musulunci. Wannan hanyar ba su kalli cewa harafin nan da aka cire ko a jamin nan da aka hanya ce ta ilmuntar da mutane ba. Ba a fahimci wannan ba.
Ai ba a fahimta bane. Wato kamar yadda ka faɗa din ne ana so watakila ko sai an cizgunawa musulman ne.
Eh, kware da gaske. To sai muka ce to tunda yake sun ce wai kasar su Najeriya, ai ta Najeriya ce dan a zauna daya da shauransu da shauransu. Dan kan mu zo ana cewa mun tada hankali, mun tada rigima, muna son mu janyo mutane sai abinda muke to shikenan. A jama'a jikin naira tasu ce, naira tasu ce. Ko ba haka ba. Sai ka karba a hakura, haka Allah ya kaddaro. Amma ka raye a jamin. Saboda haka idan kana da shago a bakin kasuwa, an rubuta malam balele mai kayan masarufi. An rubuta da boko, to ka rubuta shi da ajami.
A goge ma na
boko. Amma baka goge na bokon ba, to a ƙasa ka rubuta na ajami. Idan jarida ce da kai, kana da jarida, ka kira ta Aminiya. To sai ka sa Aminiya da ajami. In shago ne da kai, kana da sunanka sai ka rubuta shi da ajami. Kuma sannan yadda aka kaddamar da shari'a a ƙasashen jihohin arewa, ake son a nuna cewa shari'a tana da muhimmanci da shauransu, to a nuna cewa ilimin mutanenmu a jamawa yana da muhimmanci. Saboda haka duk wani gini na gwamnati da take ƙasar shari'a shi ma a rubuta shi da ajami. In ka ce Murtala Muhammad International Airport da ka rubuta da turanci to sai ka rubuta da ajami. In ka ce Muhammad Wase Specialist Hospital ka rubuta da turanci sai ka rubuta shi da ajami. Saboda tun wajen shekara ta 1912 gidan Goldi yake a nan Kano. Gidan Goldi din nan kuma da ajami aka rubuta shi har yanzu yana nan. Za su yi masa fenti, za su gyara shi, amma har yanzu ina nan da ajamin shi. Me yasa ya yi Goldi ya yi haka? Goldi Tabman Bature ne, gyada yake siya. Ya ba da yayi kuwa cewa duk mai duk ba ƙauyen da ya samu gyada zai sayar ya kawo zan saya. A ina za a sayar da wannan gyadar? Ka zo ka kawo ta gidan Goldi. Shekara ta 1910. Saboda haka mutum sai ya tsabki abin da cika mangalar jakinsa da gyada. Sai kaɗo ta ya zo nan gurin daidai inda Malam Katu Square yake a nan gurin yake a nan Kano. Da ya zo ya daga kai sai ga rubuta gidan Goldi, ga gidan Goldi sai dan aka ci a kai. Ya yi amfani da basirarsa da hankalinsa da kuma iliminsa ya kai gidan nan, ya kai gidan nan ya riga ya ajiye. To kaga irin wannan muke so a farfado da shi, a dawo da shi, a dada martaba shi. Pfizer wani kamfani ne na masu sayar da magunguna. Daya daga cikin abubuwan da suke sayarwa paracetamol ne, panadol kenan. Wallahi idan ka duba daga cikin tallallakin su za ka ga sun rubuta paracetamol da ajami.
Kwarai da gaske. Akwai shi.
Yawwa, to ashe za a iya yi kenan. In an cire shi daga naira.
Kamfanin ruwan NS1.
Shi ma da farko sun ce ba giya ba ne. Sun rubuta da ajami. Ko ba haka ba.
Kuma sun rubuta maɓuɓɓular ruwa na ainihi.
Kwarai da gaske. To ka gani wayansu ma za ka ce ma daga can wani guri suke ba ma musulmai ba ne, ba kuma ƙasar ba ma ƙasar musulunci ba. Ko ba haka ba. To saboda haka wannan ina da abin da mu ya kamata mu raya, ba mu zauna mu ta korafin cewa ai gwamnati ta riga ta muzanta mu, tana mana abin nan ba. Dama gwamnati dole ta muzanta mu, saboda a cikin musulunci yake, ba a san musulunci, ba a kaunin musulunci. Duk yadda za a muzanta musuluncin za a yi. To amma mu kuma muna da hanyar da za mu martaba ilimin mutanenmu, saboda wallahi 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 ba wani san kai ba. A din Najeriya ba za ka samu mutanen da suka fi Hausa ilimi ba. mutanen da suke da professorship suke da doctorship suke da jami'a suke da abubuwa na nazari na fasaha shekara wajen kusan fiye da 500 da ta wuce a lokacin da rabin Najeriya da cecina cikin kungurumin jeji mutanen ragowar Najeriya din in za su sha ruwa da burrai suke sha mun kuma a lokacin muna da professors da suke zuwa nan muna da jami'a abin nan madabo wata aka kafa ta akan jami'ar Sankore da kuma Al-Azhar muna da professors suna zuwa suna yin abin nan wannan shine abin da muka gada shine abin da musulunci ya riga ba ai ya gama da mu an ba mu duk abin da muke bukata to amma mun yadda shi ko ba haka ba an dauki wani bokon ana cewa shine fa muhimmanci ba ta muka ce bai da muhimmanci ba to amma fa wannan din da muke da shi din nan yana fa da muhimmanci to yanzu an fara nuna mana cewa ashe bai da ma bai da tasiri an fara cire shi daga cikin naira to ba san kuma matakin da za su dauka nan gaba ba to shine yanzu ya kamata mu yaki wannan abun ba wai mu yaki da gwamnati ba a'a kar a yaki kar a munta da hankali a'a mu yaki mu nuna cewa ilimin nan namu abu ne da dadde da muka gaje shi saboda haka ta haka ya kamata mu ma mu riga mu fantsa bashi mu martaba shi
to kamar yadda aka ji professor yayi batu kuma Hausawa suna cewa sai bango ya tsage ka dangare yake samun gurin da zai kutsa ya shiga wannan al'amari yana hannunmu kuma idan mun rike shi hannu biyu to shikenan in kuma mun yi wasarere da shi ya kubuce banmu to mu ne zamu dandana a cikin ƙwariyar cin tuwon mu Allah ya kyauta masu aro saboda hali irin na lokaci yau ma dai anan zamu ja akalar shirin sai wani makon idan Allah ya nufe mu da kaiwa za ku ji mu tare da professor Abdullahi Uba Adamu a cikin wani sabon shirin na al'adun Hausawa shirin da yake zuwa muku daga Jigawa FM 93.5 daga Andaza yanzu kuwa a madadin shi Dr. Abdullahi Uba Adamu da kuma dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya samu isa gare ku ni ne Salisu Gumal nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh